ibu bukanka. Saboda haka aka fara gabatar da gabara, sannan aka fara aka zo da maganar tuba. Wasu suka ce a kowanne ya kunshi kowanne, istighfari ya kunshi tuba, tuba ya kunshi istighfari. To amma duk sanda aka raba su, to kowanne matsayinsa daban. Istighfari ka nemi Ubangiji ya gafarta maka laifin bukanka waɗanda ma baka san kai ba, shi ake nufin istighfar. Ubangiji ya rufe maka laifukan kana na gobe kiyama kai ya kama ka da su. Tasirin istighfari shine ranar gobe kiyama zaka zo gaban Ubangiji, ya zo ya kirawo ka ya kusanto da kai, daga kai sai shi babu turjuman tsakanin ka da shi. Ya ce ya bawana, ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba, ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba, ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba, kai kuma duk kana ikirari kana tabbatarwa da cewa ni ne ya Allah, ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba, ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba, ni ne. Har sai bawa ya su kankance kawai wuta zai je ba ko ba ta ya riga ya fidda rai, shi da aljanna kuma sun yi mankwana. Sai Ubangiji ya ce na gafarta maka, kamar yadda ta maka a duniya, a yau na gafarta. Wannan shi ne tasirin istighfari. Tuba, ka san laifin da kake yi, Ubangiji na tuba na daina, ba zan kara ba. Wannan shi ake kira tuba. Saboda haka istighfari kowa ana san shi, ko ka san kai laifin ko baka san kai ba, ana buƙatar ka da istighfari. Wannan ayar tana nuna mana kenan istighfari da tuba daga zunubi wani sababi ne, wani dalili ne da yake sanyawa Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da mutum daɗi ne a wannan duniya, ya yi rayuwa mai kyau. Idan har yana tuba ga Allah, yana istighfari, yana ƙoƙarin kaucewa zunubai, domin an sanya istighfari da tuba, an rattaba su tartibal jaza'i ala shartihi. Aka ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum, wanda shi ne jaza'i. Ubangiji ya ce in kuka yi wannan, to ga sakamako, ku nemi gafarar Ubangijinku, Ubangijinku zai jiyar da ku daɗi, daɗi mai kyau a wannan rayuwar ta duniya. Almata'ul hasan ya kunshi si'atul rizq, yalwar arziki, ya kunshi ragadul aish, wato holewa ta rayuwa, jin daɗin rayuwa, ya kunshi al'afiyatu fid dunya, wato jin daɗi da samun lafiya a nan duniya. Duk almata'ul hasan ya kunshi wannan. Al'ajalin musamma da Ubangiji ya faɗa alai ila ajalin musamma, ana nufin mutuwa, wato Ubangijinku zai jiyar da ku daɗi har zuwa lokacin mutuwa. Ayoyi da dama sun nuna haka. A cikin wannan sura annabi Hud alaihi salam yana cewa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya ku mutane na, ku yi nemi gafarar Ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi, zai saukar muku da ruwa daga sama ma mako kamar da bakin ƙwarya, sannan zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke ji, ƙarfi na jiki, ƙarfi na wadata, ƙarfi na mulki, ƙarfi na komai ma Ubangiji zai ƙara muku. Wa yazidkum quwwatan, aka kawo ta nakira dan ta kunshi kowane irin ƙarfi da ɗan adam yake bukata, sai Ubangiji ya ba ku. Ila quwwatikum, zuwa ga ƙarfin da kuke ji kuna da shi, Ubangiji ya halicce ku da shi. Sannan za mu ga a cikin suratu Nuh, annabi Nuhu da yake gaya wa mutanensa, fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, shi ne ko, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wato annabi Nuhu yana gaya wa mutanensa, ku nemi gafarar Ubangijinku, yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, zai saukar muku da sama, da ruwa a sama ma maku. Wa yumdidukum bi amwalin, ya kare ku da dukiyoyi. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya ba ku dukiya, ya ba ku ƴaƴa, ya sanya muku ainihin gonaki masu albarkar alfanun noma, ya sanya muku korabu ko ina, a dalilin neman gafara da Ubangiji da za ku yi. Za mu ga Allah maɗaukakin sarki na cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. Da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani, za su ji tsoron Allah, to da sai mu bude musu albarkatai daga sama da ƙasa, wato sai su ci ta sama, sai su ci ta ƙasa, kamar yadda Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا ذات تيد التوراة ذات تيد الإنجيل ذات تيد أبن الله يسوكر موسى لك أبنجيز ذات أيكي أبن الله يسوكر موسى دا سنك تسمك كسا وتو إذا متنجل نيما وداتا تو يساة تطور أبنجيز 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 زي باش وداتا وما دكا ونرنزي أبنجيز زي فتدشي لكي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وان دون زي جنور أن الله zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani to haka sha'anin ubangiji yake ashe kaga masu cewa ai harkar riba din nan dole sai an shige ta sai an shiga harkar riba din nan saboda harkar riba din nan muka bari arna za su ba mai komai duk dukiyar mu za ta koba hannunsu wannan ba su san Allah ba tabbas ne irin wannan magana bai san Allah ba ubangiji bai sanya neman arziki ta hanyar sabansa ta hanyar takawa ake samun Allah sauran al'ummomi na musulmi da suka yi karfi a baya saban Allah suka yi tare da cewa dukiya yahudawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dabarun tare dukiya amma dabaru ba masu kyau wa inna min ahli kitab man anta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man anta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dalika bi annahum qalu laysa alayna bi ummiyina sabila ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولئن كباش دوكيا من يوى سبو المؤمنين سيدا ومكا دئتا ولئن كباش دينار داع توفبا زي باك با سيكاذا وكل كنا كيكا وموكو في نزل إلا ما دمت عليه قائم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المؤمنين السبيل سوى نسوء إلى سوء دنسن شكل المسلمين ويسن شبانزا wannan kaga aqida ce ta yahudi tun da jimawa yaya zai yi ci dukiyar abwalin nas ba haka Allah ya ce wa bi zulmin min alladheena hadu harramna alaihim tayyibatin uhiddathu wa bi saddihim an sabilillahi katira saboda zalunci su ubangiji ma ya haramta musu kayan daji da ya halatta musu ada ubangiji ya sifanta su da karbar riba wa aqdihu riba wa qannuhu anhu aklihu abwalin nas bil baqi haka sifar su take tun da ban can ba wai yanzu suka samu wannan sifar ba hatta zaka ce zaka bari za su kanka da komai amma Allah ya bawa musulmi daukaka saboda sun rike alƙur'ani sun rike Allah sun rike gaskiya saboda haka mutumin da zai ce a'a to bara shi ya shiga saboda in an bari arna za su kanka ne komai wannan bai san Allah ba da ya san cewa taqwa da imani suke sa a samu albarkatun sama da ƙasa kamar yadda ya faɗa la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardh ba zai faɗi wannan magana ba النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث صحيح تبتتشن حديث وانديزو تهنيوين دمان دبان حديث جابر حديث أنس حديث ابن مسعود حديث حذيفة ابن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأكملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله وعند الله لا يدعوه بمعصية الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'ika jibril yayi mun wahayi cewa babu wata rai da zata mutu sai ta kwalkwale arzikin ta kakaf ba za ka mutu ba sai ka cire arzikin da Allah ya kawo ka ba zai shiga hannun wani ba ko ya shiga sai ya fito ya dawo gurin ka annabi yace hatta tastawfi rizqa yace fattaqullah ku ji tsoron Allah wa ajlilu fi talab ku kyauta ta hanyar neman abinci kusani annama inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi abinda yake gurin ubangiji ba a samu shi ta hanyar sabon Allah kada ku ce ta hanyar sabon Allah za ku samu abinda yake arziki ne na ubangiji don haka abin takeici ne kaje har wani ma da sunan ilimi zai faɗi wannan magana da sunan ilimi yace to ai dole ne duniya ce ta zo da haka dole ne sai an yi kaza sai an yi kaza kaga kenan babu ranar gyara tun daga baya an angiza mutane su je su shiga babu ranar da za a gyara Allah madaukakin sarki ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla dukkan wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ya bashi ladan kyakkyawan aikin sa a nan duniya da lahira ya ga ladan aikin sa a nan duniya ta hanyar yin rayuwa rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta sannan kuma a lahira ya samu sakamakon wannan yace wa in tawallu idan kuma kun juya baya kun yadda da abin da nake gaya muku dinnan, gashi Ubangiji, gashi da'awa ce wacce aka sirka ta da kwadaitarwa da tsoratarwa. Ce in kun juya baya, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir, ina je muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma. To yinin nan mai girma, wasu malamai suka ce ana nufin Badar. Ina je muku tsoron ranar da Allah maɗaukakin sarki zai kawo ƙarshen, wanda a ranar Badar ne sanadidu Quraysh, manya-manyan Quraishawa jima-jimansu suka kai ƙasa, suka daki birji a ranar Badar. Su Abu Lahab, su Umayyah ibn Khalaf, duk aka kashe su. Wasu malamai suka ce a azaba yawmin kabir shi ne ranar gobe kiyama. Ita ce yawmin kabir, ce domin Allah maɗaukakin sarki a gaba ya ce ilallahi marji'ukum, makomar ku zuwa ga Allah take, zuwa ga Allah ranar gobe kiyama za a mayar da ku, kuma zai muku hisabi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne a bisa dukkan komai. Ubangiji shi yake da kudura mutlaka, shi yake da iko sakakke wanda ba shi da kaidi, ba shi da boda. Ikon Ubangiji a faɗaɗe yake, a sake yake, a buɗe yake, babu abin da yake gagarar Ubangiji. Saboda haka wanda suka kyautata cikin masoyansa yana da ikon ya kyautata musu, wanda kuma suka munana cikin maƙiyansa yana da ikon ya yi ramuwar gayya a kansu, yana da ikon kuma ya dawo da halittu bayan mutuwarsu ya yi musu hisabi a ranar gobe kiyama. Kun ga da farko an zo da targibi, ta hanyar faɗaitarwa wa alistakiru rabba kun sun matubu ilayhi wa ta'ikun mata al'asala. To idan targibin bai yi amfani ba, to ga kuma targibi ba, ga razanarwa nan da tsoratarwa. In wannan bai amfanar ba, wannan zai amfana. To za mu ji insha Allahu a karatunmu na gobe yadda mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci wannan da'awa da irin wannan abin da Ubangiji yake gaya musu a cikin waɗannan ayoyi. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, ya gamba mu da dakatar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Ke cewa ihsa ya adu Allah fatamazzaqa zalika an-nur, dan da nan sai wannan haske ya daidai. وسار ظلمتا يزمجه إرث. وقال سيجينا سوى يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وإلمك كاسا مكو أساد الجليل سبو دا إلمنك دا فقهنك دا إلمنك دينك فكاقبا فإن زي كو أساد كيدا قوانن في إلم. Sai yasa za ka ga waɗanda suke kama tafarkin sufanci din nan suna yadda ilimi su suka fi kowa halaka. Amma wanda zai kama tafarkin ilimi, to za ka ga shi yana ɗanyo baya-baya, ƙarshe ma za ka ga ya tattara abubuwan ya wata. Amma waɗanda sai yasa da gayya ake jahiltar da mutane, ba a so a koya musu ilimi, don ilimi shi zai kuɓutar da su, shi zai tsirar da su. Ya ce na jauta min ne bi fiqhika fi dinika wa ilmika, sannin da kai wa addini da iliminka da ka sani na addini shi ya kubutar da mutum. Nawa ne zai ji haka yana kuma ibada, sai ce fa a cikin halin ibada fa nake. Ai abinda zai duba kenan, a halin fa kadaita nake da Ubangiji, me zai hana Allah ya karrama ni da wannan, ya yi min baiwa, ya halatta min abinda ya haramta wa saura? Ba suna cewa an yi usuli ba, shikenan kuma maganar a kawo maka ruwa kai alwala bai taso ba har kai sallah. Da ka gaba wasu suna yi, kana iya sa kafa ka ture gwangwanin ruwan ya bare, ka ce ka tashi ka gafarta musu, ba shi ba kai suke yi wa mutu ba ka su. Akwai wanda kai a nan garin ya kai wannan matsayin, da ya zo ya ga kuna alwala za ku yi azhar ko la'asar, sai ya sa kafa ya ture gwangwanin alwala din, gwangwanin ruwa, abin da ruwan alwala din, ya ce ku tashi ku tashi. Kina na yafe muku, na ɗauke muku, ba ni za ku yi wa ba, su ba na su. Sai baya su. To shi ne yake cewa na jauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika wa bi munazalatika fi ahwalika, da kuma yadda kake fito na fito da shedan, fito na fito da san zuciya, kake yaƙar zuciyarka cikin dukkan halayenka na ibada. Munazala shi ne fito na fito da yake yi da san zuciyarsa, fito na fito da yake yi da shedan, wannan yaki da kake yi da shedan to ya kubutar da kai. Yace laqad fatantu bi hadhihi al-qissati 70 rajulan, mutane 70 masu ibada na fitina ta hanyar ta wannan hanya, wato kai ma da yanzu ka shiga cikin lissafi, inda ce musulmi ne Allah suke eh sun ga Allah, ba haka ake wahalar da mutane a yunwatar da su, a yunwatar da su, a wahalar da su bakar wahala har su yarda cewa eh sun ga Allah. Farkon al'amari totilan ake dallowa mutum mai batir uku din ne, irin totil din ta da doguwa mai batira uku a sababbin batira. Dr. Ali Abubakar mai al-Thaqafatul Arabiyya fi Najeriya, al-Arabiyya wa al-Thaqafatul Arabiyya fi Najeriya, shi ya fara rubuta wannan malamin shi ya fara yin PhD a harshen Larabci a Najeriya a Masar yayi wannan littafin da ta fassara da PhD. To da yazo yana batun yadda ake yin tarbiya ta sufai sai ya faɗi irin wannan, yace za a sa mutum a cikin ɗaki a ba shi wasu rundai yayi sai a hana masa ruwa da abinci, yayi kwana da kwanaki ya galabai ta yayin wata, kullun ana dalla masa wannan cocilan mai batu abin da mai batu uku, a dalla masa da safa a bude a ce ka gani, yace eh na gaje an dallo min cocilan, a ce da sauransa a koma a maida shi a rufe, sai ya ci bakar wahala yace eh ya gani mai ka gani, yace Allah, sai a ce to yayi wuce. Da ya rubuta wannan a nan garin a gidan wani mai kuɗi aka yi mutum aka ce aje a kashe, ya zai zo ya tona a nan garin aka yi wannan. Dr. Ali Abubakar mutumin zariya to shi ne faƙila lahu, sai aka ce shi Abdul Qadiri kaifa alimta annahu shaytan, ya kasancewa shaytan ne, ya aka kafanci shaitan ne ba Allah din bane. Qala bi qawlihi li halaltu laka ma haramtu ala bayyinika, ai maganar da ya gaya muku yace na halatta maka abinda na haramta ma wani, wannan magana ta sa na gane eh lalle shaitan ne. Wa qad alimtu, ni kuma ina da ilimi anna shari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsaf wa la tubaddal, bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko na a ce an shafe wani abu na shari'ar manzon Allah, babu, ba a canza shari'ar manzon Allah bayan wafati, to yaya kuma za a zo a ce mun an canza ni an halatta mun abin da yake haramun akan wani, kaga kenan an canza mun ni shari'a din kenan, ni ko na sani a ilimin da nayi wannan ba zai yiwu ba. Wali annahu qala ana rabbuka, kuma da yata sai ce ni ne ubangijinka, rabbu yayi amfani da walam yaqdir an yaqula ana allah, bai iya cewa ana allah ba, bai yi amfani da kalmar lafzul jalala ba, bai iya wannan ba, saboda duk shedanansa ya san girman wannan sunan, ya iya narkewa, sai sa ko Fir'auna da Allah yake kaito mana magana su babu inda yake cewa ana allah, sai yake ana rabbukumul a'la, rabbu yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, amma ba inda yake ana allah, lafazi ne kamar yadda malamai suke cewa lafzul jalala, a cikin sunayen ubangiji, a babin sunayen ubangiji shi ne mafi girma, don haka ba kowane shaidani ba ne zai iya fitowa ce ni ne Allah. Nan za ka san cewa idan malami ya ɓace sai ya fi shaidan shaidana. Kamar yadda Allah ya gaya mana labarin watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin, Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu, sai shaytan ya dinga bin sa, maimakon shi ya zama mabiyin shaytan sai shaytan ya zama mabiyin sa. To duk wanda ya zama Allah ya bashi ilimi ya fandare, to karshe sai shaytan ya dawo ya zama dalibin sa, to sai sa sai kaga irin waɗannan su suna iya ƙarfin halin da wani su zai ce shi ma Allah ne yayi amfani da kalmar lafazin jalala abinda shaytan ba zai iya ba fir'auna ma bai iya wannan ba yana shi Abdul Qadir yace wali annahu qala ana rabbuka wa lam yaqdir an yaqula ana Allah alladhi la ilaha illa ana bai fada ka ba wa min ha'ula'i man i'taqada daga cikin waɗannan akwai wanda yake ganin yake daukan annal mar'iyyu huwa Allah abin nan da ya gani eh Allah din ya gani wa sara huwa wa ashabuhu ya'taqiduna annahum yarawna Allah fil yaqaba sai zama shi da mabiyansa shi da almajiransa suna da aqidar cewa suna ganin Allah ido da ido wa mustanaduhum ma shahaduhu hujjar su abinda suka dinga gani din nan su ga haske su ga wata halitta babba su ga wani mutum mutumi Ibn Taymiyyah yace wa hum sadiquna fi ma yukhbiruna bihi yace eh gaskiya suka fada sun gani din abinda suka bada labari sun gani eh sun gani walakin lam ya'lamu anna zalika huwa ash-shaytan amma ba su san cewa shaytan suka gani ba wa hadha qad waqa'a katiran li tawa'ifa min juhal al-ubbad haka ta faru Ibn Taymiyyah da sautari ga jama'a da dama na jahilan masu bauta yadhunnu ahaduhum annahu yara Allah ta'ala bi ainihi fid dunya dayan su dole tsammanin cewa yana ganin Allah da idansa da kwayan idansa a nan duniya li'anna katiran minhum ra'a ma dhanna annahu Allah saboda da dama daga cikin su sun ga abinda suka yi tsammanin Allah din ne wa inna ma huwa shaytanun alhalin shaytan suka gani wa katsirun minhum ra'a man dhanna annahu nabi da dama daga cikin su akwai wanda ya ga abinda yayi tsammanin annabi ya gani wani annabi ya gani aw rajulun salih ko kuma wani bawan Allah na kwarai aw al khadir ko kuma annabi khadir ya gani wa kana shaytanun alhalin shaytan ya gani saboda jahilci ya kasa tantance cewa wannan abu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba bayan mutuwarsa bayan rasuwarsa bayan ya koma ga ubangijinsa kuma ya gangar jikinsa ta fito ka ganshi wa kasabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin littafin kamar yadda yake cikin littafin Bukhari da Muslim annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami wanda duk ya gani a cikin bacci fa qadara ani haqqan haqiqa ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu fi surati shaytan baya iya fitowa ya gani baya iya fitowa yayi kwatanci surata yayi kama da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda ya gansa a cikin bacci shi ya gani sai ya ce shaytan baya iya fitowa a cikin kamanninsa wannan ta sa malamai suka ce in ya ganshi a cikin surata kamar yadda Ibn Sirin yake faɗa Bukhari ya kawo wannan Ibn Sirin in ya ganshi a cikin surata mutum yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sifofi da kamanni da aka wasafta manzon Allah da to haƙiƙa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama domin shaytan ko da zai iya fitowa yayi ƙaryar shi Annabi ne shi manzon Allah ne ba zai iya fitowa a cikin kamannin manzon Allah to in har ku za a ga mai kamanni na a cikin mafarki to ni aka gani maganar manzon Allah ta ƙarshe fa inna shaytana la yatamassalu fi surati ya nuna yana iya fitowa a cikin wata kamar ba ta manzon Allah ba yayi ƙarya yake shi manzon Allah amma ya fito a cikin kamanni na manzo Allah wannan ba zan yi ba saboda haka in kai mafarki ka ga wani baki tittirna yace maka ni manzon Allah ne kawai ka san cewa ka gani ko ka ga wani dan duƙurƙushi yace maka shi manzon Allah ne to kai ma ka san wa ka gani a nan garin aka ce wanda aka nuna hoton wani mutum kato baki irin kato mara kyan halitta aka ce wanda ya ganshi ya ga manzon Allah in kun ganshi kun ga manzon Allah wani daga cikin malaman sufayen har kuka yayi yace kuma yanzu haka za mu dinga cin mutuncin manzon Allah a duba mutum baki irin ɗaki a ce shi ne manzan Allah. A yi magana ko mu ce mu masoya manzan Allah, mu Muhammadawa, a ce akwai girma manzan Allah a cikin wannan. Mutumin da ko ɗa da za ka haifa ba za ka so ya kama da shi ba, amma sai ka duba shi ka ce wai shi ne manzan Allah, in an gan shi an ga manzan Allah. To kaga wannan akwai cin zarafi. Manzan Allah ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi, shi dan baya kama da ni, ba yadda za a iya fito yayi kama da ni. Fa hadha fi ru'yatil manami, wannan magana annabi yana yin ta dangane da mafarki. لأن الرؤية في المنام تكون حقا دومين مفاركي ينا زما غسكيا وتكون من الشيطان كما ين تكن إيه زما دغ شيطان فمنعه الله أن يتمثل به في المنام سي ألا مدوكين سركي يهانا شيطان يفتو أكما تمن زن الله صلى الله عليه وسلم سكين بشي دون هكا وان دبي يغم زن الله يسي يا إمهر تي يغم زن الله تي يا sai bayanin a sifofin da ya gani da ya faɗi irin sifofin da malamai suka faɗa a cikin littafin shama'il ne kaza mai kaza mai kaza eh kaga manzon Allah wannan ajilu bushiral mu'min bushira ce ta cewa kana kan tafarkinsa wa amma fil yaqazati fala yarahu ahadun bi aynihi fi dunya amma a ido da ido a fadake babu wani wanda zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idanuwansa karara a nan duniya faman zanna annal mar'iyya huwa almayyit domin haka ne sahabbantaka ba za ta kare ba kenan waye sahabi wanda ya ga annabi yana mai imani da shi musu akan bil ijma karnin sahabbai ya kare to in har ku an ce wani shi yana ganin manzon Allah karara to kaga ya zama sahabi wancan ijma'i da malamai suka yi tun karni na farko har zuwa yanzu duk an rushe duk an rushe domin za ka ga a cikin littattafan wasu suna faɗar cewa akwai wasu waliyai wanda su ko da yaushe cikin arba suke da manzon Allah ido huɗu suke da manzon Allah ko da akwai wanda ya ce shi da an sha makance masa manzon Allah daidai da ƙiftawar ido to ba zai lissafa kan shi cikin musulmi ba wani wali ne da ake kira Abul Abbas al-Barki an shi kai to ya faɗi haka law hujibat anni ru'yatun nabiy sallallahu alaihi wasallam tarfata aynin ma adattu nafsi min al-muslimina ma'ana shi ko da wannan lokaci cikin arba yake da manzon Allah baya kifta idan baya bacci sani ba to kaga a bisa ga wannan magana shi sahabi har ma ya fi wasu sahabban ma wani sahabin sau ɗaya ga manzon Allah wani sahabin daga nesa ya hango shi kan raƙumi a hajjatul wada wannan ne ya tabbatar masa da zama sahabi to amma wanda zai gan shi wato duk abin nan 24 hours yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido kaga wannan ai yafi masu sayyidina Abubakar dan suna tafiya gida su yi bacci sai kashe gari su dawo fiyafi su ma kaga wannan duk ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwar sa shi yasa mai kashful khafa al-ajluni wani malami ne mai kashful khafa ya rubuta wani littafi kashful khafa ya tattara hadisai da suka shahara a bakunan mutane ta yi su zama sahihi ta yi su zama ba sahihi ba za su zama marasa kyau a farkon littafinsa sai wata gabatarwa wannan gabatarwa da ta yi duk ta rusa littafin nashi wannan gabatarwa in ka karanta ta in ka yadda da abin da ya faɗa kawai ka jefar da littafin baya da amfani ga shi littafi ne ya tattara hadisai wannan hadisin ya ce sahihi wannan ya ce da'ifi wannan ya ce maudu'i wannan ya ce kaza kowanne yana faɗan matsayinsa kaga abu ne mai kyau to amma da ya zo gabatarwa littafin sai ya ce to kamar yanda al-shaykhul akbar Ibn Arabi ya faɗa. Tana yiwa hadisi din malaman duniya ta haɗu a kan sahihi ne, amma ta hanyar kashafi ka gane ba sahihin ba. Tana yiwa hadisi din malaman hadisi su yi ijma'i su haɗu a kan cewa ƙarya aka yi wa manzon Allah, ta hanyar kashafi ka gane ba ƙaryar ba ce sahihi manzon Allah ya faɗa. Saboda su waliyai akan iya musu kashafi su ga manzon Allah ido da ido, sai su tambaye shi hadisin nan da yake Bukhari da Muslim wanda aka yadda da shi ana ta karantawa, wai ku ka faɗa? Da ke ban faɗa ba. Kaga shi wannan waliyin shi ke nan wannan hadisin a ya samu wani hadisin da malamai gaba ɗaya suke kwance min sa an ce dan jabu ne, amma gano waɗanda suka yi aika-aika an kira su da sunayensu an ce wane shi yake kira hadisi. To amma sai wali ya samu ta hanyar kashafi sai su zai ga manzon Allah. Allah ce kai ka faɗa wai hadisi kaza ko ba kai ka faɗa ba, kina faɗa mana, shi kenan sai ya zama sahihi. To kaga in ka yadda da wannan me amfanin littafin? Babu. Tunda dai zai Aisha sahihi ne kuma ta hanyar kashafi ashe ma ba sahihi ba ne, a iya cewa mawdu'i na ƙarya ne ta hanyar kashafi kuma ashe ma na gaskiya ne, kaga duk abin nan ya zama jita-jita ne kuma kama-kame, sai ka yar kawai ka nemi masu kashafi. Kawai in ka samu hadisi sai ka tafi gurin ɗan kashafi. To kaga an rushe ilimi gaba daya, duk wannan mustalahul hadis darhu wa ta'dil, duk wannan wagagen da tafai da malamai suka yi aka yi ta tara su Bukhari suka yi Muslim suka yi Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi, aka zo aka yi tafan darhu wa ta'dil Ibn Abi Hatim Al-Uqayli Ibn Adiyyi wane ne yayi, ga sunan manya-manyan da tafai wani sifili 30 wani sifili sama da 30, kaga duk gaba daya a gurin dan kashafi ba su da amfani. To me amfanin su? Ka gama kwakwale-kwakwalenka ka gano hadisin ba sahihi ba ne, shi kuma ya gano sahihi. Ka gama kwakwale-kwakwalenka ka samo maganganun malaman da aka yadda da su shekara sama da shekara 1000 sun ce kaza, ka kawo maganar dan kashafi ya rushe ta. Kawai ya ce maka ya ga manzon Allah, har ƙarya suke yi ce wai Suyuɗi. Suyuɗi ya ce shi ma yana saha hadisi ta hanyar kashafi. Amma kuma ya zo ya yi mana littafai yake abin nan yake faɗar hadisi da isi kaza kaza, sai ya ce ta kashafi kawai manzo Allah ya gani. Ya yi mana littafin mustalahu tadribur rawi, wai har zai mana training akan ya zamu gane hadisin manzo Allah, idan har ta kanya kashafi ake ganewa sai mana training ya zamu zama masu kashafi, ba ya zamu gano ya ake bin tafarki da ilimi a gano hadisi, sai kawai ya gaya mana ga tafarkin da ake yi ka zama kana samun mukashafa, mukashafar da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mukashafa ta ilhami ba. Akwai mukashafa ta ilhami wanda a iya samun ta cikin bayin Allah, amma babu kuma wani ilhamin da za a gabatar da shi akan wani abin da yake na ilimi, babu. Hatta mafarkin ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai gaba daya irin su Imam an-Nawawi da sauransu sun faɗi kaidi cewa duk abin da za ka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ci a cikin mafarkin sa ya baka wani abu, to ka zo kai compare da shi daga abin da ya bari na sunnarsa, wannan shi aka umarce ka ka bauta wa Allah ne, ba abin da ka gani a mafarki ba. To shi ne Ibn Taymiyyah ya ce fala yarahu ahadun bi ainihi fi dunya, babu wani wanda zai gan shi da idansa kararra a nan duniya. Faman zanna annal mar'iyya huwa almayyit, wanda duk zai ga wani ya ce wannan da ya rasu shi ya gani, fa inna ma utiya min jahilihi, jahilcin sa ya ja masa haka, jahilcin sa ya ja masa wannan aqida. Wali hadha lam yaqa mithlu hadha li ahad min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan, sai yasa ka gama karatunta ba za ka samu wani sahabi ba ko wani tabi'i wanda ya yi da'awar shi ya ga manzon Allah ko shi ya ga Allah karara da idansa, ba za ka samu ba. Duk abin da za a yi ta hikaito maka sai dai a ce waliyi kaza waliyi kaza waliyi kaza, amma a ce maka sahabi kaza gashi ya inganta ya yi da'awar shi ya ga manzon Allah bayan rasuwarsa, babu wannan. Ka duba irin rikice-rikicen da aka yi, aka zubar da jini sahabbai suka yi yaki a junan aka yi kashe-kashe, amma ba wanda ya yi da'awar cewa ya ga manzon Allah ya ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya a bar rigima. Inda manzon Allah yana bayyana bayan rasuwarsa ya bayyana ga mutane, to da yayin da aka samu rashin jituwa ko rashin fahimta tsakanin sayyidina Abubakar da ‘yar sana na Fatima, ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Fatimatu Zahra, akan batun dukiyar Fadak da manzo Allah ya bari, tace a basu. Sayyidina Abubakar ya ce wannan abin nan da manzo Allah ya bari su annabawa ba a gadan su, ba a gadan in inna nahnu ma'ashir al-anbiya la nuran ma tarakna fa huwa sadaq, mu jama'ar annabawa ba a gadan mu, duk abin da muka bari sadaka ne. Sayyidina Abubakar ya ce wa naji mahaifinki ya faɗa haka, sai tafi a fusaci. Da manzo Allah yana bayyana waɗannan su ne min ahabbin nasi ko ahabbun nasi ilayki, ba wani wanda zai ce manzo Allah ya fi son shi sama da yadda yake son sayyidina Abubakar ko sama da yadda yake son ‘yar sana na Fatima, babu wani wanda zai yi wannan da'awar. To amma ga abin da ya faru, da sai manzo Allah ya bayyana ya haɗa shi to kena na Fatima aini na gaya masa sai ke haɓu, amma ba yi wannan ba har sai daga baya, dai daga baya ta huce, daga baya ta huce, aka zo aka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da Muawiya, aka yi ta tafka yaƙi, dubunnan mutane suka rasa rayukansu kuma cikin musulmi, amma manzo Allah bai bayyana ba, ya ce a wane ke da gaskiya a bi shi, wane baka da gaskiya ka hakura, ba a samu wannan ba. Ga rikici da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidatuna Aisha, aka yi waqatul jamal inda aka kashe mutane da dama, amma manzo Allah bai fito ba, ya ce ya kuke faɗa, ya wane yake da gaskiya kuma wane kake ce ba za ka bi shi ba. To da yana bayyana a wancan lokacin ya kamata ya bayyana, a ce su waɗannan tsarkakan mutane da suka fi kowa daraja a kundin tarihi, ba a taɓa yin mutane kamar su ba, a ce su ba su samu wannan falalar ba, sai wasu ne a yanzu su suke ganin manzon Allah ɗin yana gaya musu kaza da kaza da kaza da kaza, shi ne abin da za su yi, kada su yi kaza. Tun daga nan za ka san cewa wannan aƙida ba aƙida ce mai kyau ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah ce wali haza lam yaqa mislu haza li ahadin min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan. Shi yasa irin wannan bai faru ga wani daga cikin sahabbai ba, bai faru ga wani daga cikin tabi'ai ba. Babu wani tabi'i wanda ya taɓa irin wannan da'awa. Su Imamu Malik, su Abu Hanifa, su Shafi'i, su Ahmad, duk bisa doren ilimi suka gudanar da al'amura. Babu wani wanda ya yi da'awar cewa jiya manzon Allah ya haɗu da manzon Allah jiya zai tafi gida, manzon Allah ya gaya masa wani abu. Malik zauna yana ta tashi mawaɗa da iliminsa, yau ya ce a goge wannan, gobe ya ce a goge wannan, wani ma ya zo baƙo ya ruɗe shi ya ba shi hadisi, daga baya ya gano a ce hadisin ba su da kyau. Duk waɗannan abubuwa ta hanyar ilimi aka yi ta musu, babu wanda ya taɓa da'awar shi manzo Allah yake haɗuwa da shi ido da ido yana miƙa masa ya baki. Amma a ce an ga wannan, wanda ya ce ya karɓo salati, wanda ya ce ya karɓo kaza, wanda ya ce ya karɓo kaza, wani ya ce ya gamu da manzo Allah ya ce riƙe talatin nan, wani ya ce riƙe ɗariƙan nan. To kaga anan duk ana muna fifita kanmu ne, ko muna fifita wasu tsare ku da suka zo bayan akan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gabace mu, muna fifita waɗannan akan su. An yi magana ko mu ce mu Muhammadawa, ta yaya Muhammadawa za su zama haka? Saboda haka ana iya ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Bukhari, shi ma kuma ka gan shi a bisa sifa da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da ita, a lokacin ne ka gan shi haƙƙan, ka gan shi a wata sifar da shaiɗan ba zai iya bayyana a cikin ta ba. Malamai sun yi magana doguwa akan abin da ya shafi mafarki da kafa hujja da mafarki, da idan ka ga manzon Allah ɗin a cikin mafarki amma kana ganin shi ya juya maka baya ya kyale ka, me yaya kenan? Ko ba zai yiwu ba, ka yi mafarki ka gan shi da sifa irin tashi da kamala irin tashi akan farin doki, amma yana ganin ka kawai sai ya sakilin zamun doki malam ya fita abu. Kana ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya sai waiwayo ba. Ya za a yi kenan. To duk irin wannan malamai sun yi magana akan irin wannan. In haka ta faru to lafiyar ka kuwa. To Allah ya mana gamdatar da bamu dacewa. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A gurguje ga wani yana cewa shi da kansa shekara goma baya da suka wuce ya ga wani wanda yake wa dan uwansa ya Allah, shi kuma wanda yake na'am ya Allah, wato ya kira shi Allah, shi ma ya ansa, shi ma ya kira shi Allah, ya ce shi a gabansa aka yi wannan. Abinda shaitan ba zai iya yi ba. Wani kuma yake cewa malami ma akwai lokacin da na ƙaurace wa mutane, wato lokacin yana sufi shi ma da ya ƙaurace wa mutane, yanzu dai ahlu sunna ne, ce malami ma akwai lokacin da na ƙaurace wa mutane ba na karatu sai ibada, sai yawan ibada, sai dai mafarki aka ce da ni ya kai bawana me kake so a rayuwarka, sai na ce babu abin da nake so sai na yi aure in haifi waliyi. Kai ka yi roƙo da ƙaramin abin nan masaki, daga nan sai na farka, daga nan kuma sai ibadata wata koma baya, sai na fara jin nima ai na zama wani wabi. To kaga ya ci nasara, dama sai ke raba shi da ibadar, tunda dama ya ƙaurace wa ilimi, ya samu kafa sai ya shigo da wasu wasunsa har ya ɓatar da shi. Sai dai sai ya fara rage ibadar, tunda yana ga shi ma ya zama wali. To kaga tunda ya zama wali, wali shi ke haifa wali ko? To a yanzu ka shigo sunna, gyara imaninka, ka riƙe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to a lokacin ne ka samu wadda ta kasa hakika. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum allazina amanu kanu yattaquna. Gwargwadon imaninka, ƙarfin imaninka, gwargwadon tsoronka ga Allah, gwargwadon waliyyarka. Saboda haka duk mumini taqiyyi waliyyi, duk wani mumini taqiyyi to waliyyi. Duk da cewa su waɗancan sun ce wannan walittaka ce ta gama gari, to mu tunda ita Allah ya faɗa ya ba ta sarfifike, ita muke nema, mu ba ma san wacce take ba ta gama dawa, a je daga ta gama dawa, mu ta gama garin muke. Allah ta allazina amanu wa kanu yattaqun, ya kuma faɗi lahumul bushra har zuwa ƙarshen aya. Akwai waɗanda suke da'awar ganin ruhanai, wato salihan aljani, shin haka zai yiwu? Ai duk abubuwan da muka faɗa mun faɗi cewa zai yiwu, zai yiwu Allah maɗaukakin sarki ya sa ka gan su, wannan ba wani abu bane dan ka gan su, to amma kuma ganin su din ba wai shi zai sa ya zama wani abu kuma a zo ana bauta maka ko kuma ana tara maka kuɗi. Menene gaskiyar zancen cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa na goshi lokacin da ya yi Isra'i? Wannan magana ce a cikin sahabbai akwai wanda suka faɗa, amma daga cikin sahabbai akwai wanda suka inkari, irin sayyidatuna Aisha. Abu Zar shi ya rawaito hadisi wanda yake kat game da wannan, yana nan cikin sahih Muslim da sauran littafai. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga Ubangiji yace nurun anna arahu, haske ne ta yaya zan gani? Saboda ka ya ga haske, amma ya ga a watarwa nurun urahu, an nuna min haske, amma ya ga Ubangiji ba wannan hasken ba, to a saboda wasu malamai abinda suka takaita akan cewa ya ga haske amma bai ga Ubangiji ba a sifarsa ta Ubangiji. Ranar gobe kiyama mumine za su ga Ubangiji, duk mumine za su ga Ubangiji, kafirai su ne za a yi wa hijabi daga ganin Ubangiji. Wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira. Na'am, haske ne Ubangiji ya nuna masa, amma ya nuna masa zatinsa shi ne maganar da ake yi. Kamar yadda lokacin da annabi Musa ya nemi ya gan shi, kilan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sayyida. Saboda kaga tajallinsa akan dutse sai dutse ya warga shi, ganinsa da dutse ba shi ne ganinsa ga Allah. Saboda haka mas'ala ce filafiya tsakanin malamai, amma hadisin Abu Zar shi ne hadisin da zai raba gardama, yana nan cikin Sahih Muslim. Allah ya sa mu dace na. Wani rauhani ne zai baka magani? Ba wani rauhani ne zai baka. Ya za ka kafaici rauhanin ne? Ai, na mun yi magana a wancan satin, su wannan masu rukuya din suna cin kuɗin jama'a, ƴan damfara ne. ƴan damfara ne, wasu su kuma har duba suke, wasu har duba suke da wani. Ita rukuyar nan addu'a ce, yadda ka san ba a haramta maka kai addu'a ba, kai a matsayinka na musulmi mumini. To haka nan ita ma rukuyar, kalmar rukuya din tana nufin addu'a. To ban san me yasa addu'a sai wani da wani ne aka dauka shi kadai zai iya yi banda wani banda wani banda wani. Dukkan wani wanda yake da wata matsala ta aljani, kana iya ka karanta masa alqur'ani, kana iya ka karanta masa alqur'ani, matukar ka iya karatun alqur'ani. In baka iya ba, nemo wani. Abinda ake bukata a nan shine ka kirdaji salaha ta wanda zaka sa. Mutum ne salihi, mai tsoron Allah, mai takawa, mai bin dokokin Ubangiji, mai ibada. Duba da wannan shi zai sa ka zabe shi, ka fifita shi ko a kankin kanka da sauran wasu mutane. Wannan ita ce za ta fifita shi. Amma shi ma ba ya mai da wannan sana'a. Babu wani sahabi da ya mai da rukiya sana'a. Ibn Taymiyyah yana yin rukiya. Yana yin rukiya da yawa. Ibn al-Qayyim yana yin rukiya da yawa. Ya sha ba mu labarin rukiya daban-daban da ake. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya sha gaya mana halartar rukiya da Ibn Taymiyyah yake. Yake akwai wani da Ibn Taymiyyah ya sa aka kawo abin nan aka saboda aljanin da ya shiga wani isritu ne, wani tauran aljani ne mai taurarewa. Ibn Taymiyyah ya sa aka yace a zo da sanda, aka zo da wata sanda